daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Najeriya za ku iya kama mu a tashar VOA Africa dake birnin Yamai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samu mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da Far'a da FM Nomad da kuma Dalal FM duk a jamhuriyar ta Niger. Sannan muna nan kodi yaushe a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare assalamu alaikum da fatan kun wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Babu Yakubu Makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya da Niger. To a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa ana ta cece kuce tsakanin custom wato hukumomin custom din Niger da ƴan kasuwa bayan da hukumomin suka damƙa ragamar tafiyar da wani bangaren safarar kayayyakin kasashen waje a hannun wani kamfanin Faransa mai suna Bolloré.
Nace za ta ba mu damar mu san yawan kayan da ke shigowa cikin Niger. To daga inda ka fara sanin kayan yawan su ke ciki kinin kaudoli kudin awo za mu samu sai da muke so.
In ya komo bisa talakawa za a yi tsada rayuwa iko ne amma kayan ba na iko ne ba. Lalle iko na kokari yana sare mu abubuwa da yawa.
To kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Shin me za ku ce dangane da yadda kasashe masu tasowa musamman ma na Afirka ke damƙa wasu kamfanonin kasashen waje wasu harkokin lura da wani fannin ƙasa? Lambar da za ku kira ita ce 202-205-6555. Sannan za ku ji ƙorafin da 'yan yankin Niger Delta ke yi dangane da rashin fara aikin gyara musu muhalli. Amma da farko za mu fara ne da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Shugabannin kungiyoyin musulmi da ke Amurka sun yi kira ga al'umman musulmi na ƙasar da kada su bari jirgi ya tafi yabar su a shirin da ake yi na zaɓen sabon shugaban Amurka a wannan shekara. Shugabannin musulmi da suke da wakilci mai ƙarfi a wajen gudanar da babban taron tsaye da takarar shugaban ƙasa ta jam'iyyar Democrat a birnin Philadelphia na jihar Pennsylvania sun ce ya kamata musulmi su fito kwansu da ƙwarƙwatansu su jefa ƙuri'arsu a zaɓen. Duk da cewa kashi ɗaya cikin ɗari kawai al'ummar musulmi ne a tsakanin Amurka, jagabannin nasu na ganin cewa ƙuri'arsu tana da muhimmanci matuƙa wajen ba da nasara ga ɗan takara na kujerun ƙasar Amurka.
Hukumomin ƙasar Japan sun ce suna ci gaba da binciken yadda aka yi wani mutum da ake kira Suiki Yamai Hurien. Shi kaɗai ya shiga wani wurin kula da mutane masu fama da na kasar jiki da wuƙa. Ya kashi 19 daga cikinsu ya kuma raunana wasu da yawa. Tuni ma 'yan sanda na 'yan wato garin Sagamihira da ke tazarar kilomita 40 kudu maso yammacin birnin Tokyo suka cafke wannan mutum mai shekaru 26 wanda shi ma tsohon ma'aikacin wannan asibiti ne inda ake kulawa da mutane da ya halaka. Duka dai mutane masu na kasar jiki kamar 150 ake kulawa da su a wannan wuri.
Mutane akalla 13 ne suka rasa rayukansu sanadin wani mummunan harin bamabamai da kungiyar tsagirin Al-Shabab suka kai a bakin kofar babban filin jirgin sama na Mogadishu, Somalia a yau da safe, daidai lokaci da ma'aikata ke cikin hidimar zuwan wuraren ayyukansu. Tuni kungiyar Al-Shabab wacce ke da alaka da kungiyar Al-Qaida ta dau nauyin wannan wato farmaki a cikin wata sanarwa da ta watsa a cikin tashar wato radio tasu na wato Andalus. Jami'an tsaro sun tabbatar da cewa mutane 7 cikin mutane guda 13 da aka kashe dogarawa ne na majalisar aikin na kungiyar majalisar ɗinkin duniya. Mazauna unguwar da abin ya faru sun tabbatar da cewa sun ji ƙara mai tsanani a tashin a wajajen karfe 9 na safe a yankin. Wani jami'an tsaro ya gaya wa BOA cewa akwai dogarawa da dama da ke a wannan kamfani mai zaman kansa suke aiki da ke kan wato gadi a lokacin da aka kawo wannan harin.
Yau ake shiga rana ta biyu da suma babban taron tsaye da ɗan takara ko 'yan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin lemar jam'iyyar Democrat a Amurka wanda aka faro jiya, inda kuma fitattun 'yan siyasa na jam'iyyar suka fito suna ta jawaban neman ɗinke duk wata ɓaraka da aka fuskanta a can baya lokacin da ake yaƙin neman zaɓe kenan. Ɗaya daga cikin wanda ya gabatar da jawabi jiya shine Senator Bernie Sanders wanda shine ya zo na biyu bayan Hillary Clinton wanda kuma jiyan ya fito ya bata cikakken goyon baya, inda ya ce wato Amurka na buƙatar shugabannin da ba sa zagin jinsunan mutane kamar Latino da Musulmi da mata da baƙaƙen fata da kuma tsofaffin sojoji. sai dai shi ma Donald Trump din ya maida martani a wani sako da ya aika ta hanyar Twitter inda yake cewa Sanders ya bada kai buri ya hau kuma ya butulcewa miliyoyin magoya bayan sa. Sauran waɗanda suka yi jawabai a jin sun hada hadda Michelle Obama uwar gidan shugaban Amurka ne yanzu. A yau kuma ana sa ran masu jawabai za su hada hadda Bill Clinton tsohon shugaban Amurka kuma mijin ita yar takarar ta yanzu wato Hillary Clinton.
Hukumomin kasar Afghanistan sun ce sojojin kasar sun hallaka mayakan ISIS fiye da 120 da suka hada da mayakan da kwamandojinsu kuma sun cafke wani sansanin da ke lardin Nangarhar inda kasar ta yi iyaka da Pakistan. Wani kakakin gwamnatin wannan yanki ne a Tuala Kunyani shi ne ba da sanarwar rahoton a hirarsa da ya yi da wannan gidan rediyo na VOA sai dai ba a tabbatar da sahihancin ikirarin da ya yi ba. Ya ce dai an kai harin ne a 'yan tawayin a ranar Asabar da ta shige sa'o'i kaɗan bayan wani bam da suka kai a birnin Kabo.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara rahotannin namu ne daga Najeriya inda 'yan yankin Niger Delta suka fara nuna damuwarsu dangane da rashin fara aikin gyara musu muhalli makonni bayan da aka kaddamar da shirin. Wakilin murya Amurka Lamido Abubakar Sokoto ya ji ta bakin hukumomin Najeriya kan halin da ake ciki kamar da za ku ji a wannan rahoto.
Dangane da aikin gyaran muhalli na yankin Ogoni da ke jihar Rivers a yankin Niger Delta da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta riga ta kaddamar tun watan Yulin da ya gabata na wannan shekara bayan faruwar hakan dai yan yankin na Ogoni na ta gunagunin cewa sun ji shiru kan cewar babu wani abu da ke faruwa dangane da aikin na gyaran muhalli a yankin na Ogoni na samu ganawa da ministan kasa a ma'aikatar muhalli Alhaji Ibrahim Usman Jibrin Wamban Nasarawa a wata ziyara da ya kawo a jihar Rivers wanda kuma ya ƙara yi min bayani kan uzurin da aka samu kamin kaiwa ga gyaran na muhalli a yankin na Ogoni.
Aikin nan da aka yi da rahoto da aka rubuta an baiwa gwamnati tun shekaru 5 da suka wuce 2011. So akwai wasu ɗan ƙananan ayyuka da suka yi amma ba su taka kara sun karya ba. So muke mu duba abun da aka yi da menene muhimmancin su wani amfani za su yi domin mu dora daga wurin idan sun yi abu na kwarai to kaga ba sai mun maimaita wannan abu ba in kuma ba wani abu ne da za a bai takaraya karya ba to ana iya aje shi gefe guda a dauko tsari.
Ministan ya kara da cewa an dauki wasu matakai da yima al'ummomin na Ogoni yojin murtsace domin samun tsaftataccen ruwan sha.
Akwai matakai na gaggawa da aka ce a yi kamar misali a samu musu ruwan sha mai kyau idan kawai muka shiga muka ce to bari a yi rijiya burtsatse don a samu ruwa mai kyau sai wani ta so ce ai wannan an yi so kawai ku ci kuɗi ka san abu ne mai yiwuwa to saboda haka dole ne mu duba abin da aka yi su a baya din ina aka tsaya don mu dora daga wurin in an yi su da kyau za mu dora ne a wani wuri mu ci gaba in kuma ba a yi su masu dorewa ba mu so muke mu yi wanda zai dore don jama'a su ga amfaninsa don su san cewa ba a ɗauki kuɗi an kashe su a banza ba.
Da ya koma ta ɓangaren ƙorafe-ƙorafen da 'yan yankin ke yi a kan tafiyar hanwainiya na aikin muhalli a yankin na Ogoni ministan cewa ya yi.
Yawancin mutane da suke ƙorafi yanzu suna ganin tsari ne irin na da wanda za ka zo ka ce kaza da kaza a ɗauko kuɗi a bayar shi kenan magana ya wace amma ainihin mutanen da ke shan wahala talakawan da ke cikin wayannan ƙauyuka da karkara ba san me ake ba to mu so muke su gani a ƙasa duk abin da za a yi a tabbatar da jama'a da aka yi so domin su sun ci amfanin wannan abin da za a yi su wayannan 'yan kwamiti da aka riga aka naɗa kafin mamaye wannan bikin sun fara ma tarurrukansu sun yi na ɗaya. Sun ba mu rahoton su wancan sati da ya wuce da suka zo Abuja shi yasa muka bi tattaki don mu bi kafa na abun nan da muka ce a yi yau tun da safe ina garin nan Port Harcourt.
Gyaran muhalli dai na yankin al'ummar Ogoni kwararru sun tabbatar da cewar zai dauki kusan shekaru 30 ana yin sa kuma wannan gyaran muhalli shine ake ta saran zai sake samar da kyakkyawar rayuwa ga al'ummar ta Ogoni. Harkokin su na aikin gona da kamun kifi sun durku sakamakon gurbatan muhalli da kamfanonin mai ke yi. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
To a Sudan ta Kudu, bayan da shugaban kasar Salva Kiir ya nada wani na hannun daman shugaban ƴan tawayen kasar Riek Machar, wato Thabo Mbeki, a matsayin mataimakin shugaban kasa. Na tambayi Manir Sani Firagirke, wani dan jarida da ya zaman Sudan, wanda kuma ya taba yin hira da Riek Machar a wani lokaci, yadda yake kallon wannan sabon salo da rikicin na Sudan ta Kudu ya dauka.
Gaskiya ni dai a gani na zan iya cewa ba a dauko hanyar da za a warware wannan rikici na kudancin Sudan ba. Idan ka kalla mutumin da aka dauko a yanzu, wato Thabo Mbeki, aka bashi matsayin Riek Machar, wato matsayin mataimakin shugaban kasa na daya, kasancewa shi Thabo Mbeki din ai yayi gwamna a jihar wacce suke kira da larabci Wilayatul Wahida, ko kuma a ce Unity State. Daga nan ne shi ma ya dauki mataki makami ke goya ma shi Riek Machar din baya. To kuma shi ne yake jagorantar sulhu tsakanin Riek Machar din da shi shugaba Salva Kiir. Kwatsam kuma sai gashi an zo an dauke shi an bai shi ya zama shi ne mataimakin shugaban kasa. To haga Riek Machar zai sama matsala, ko kuma za su samu matsala biyu. Yanzu ƴan tawayen waɗanda suke goya ma Riek Machar baya, wasu za su bi shi, wasu kuma za su bi Thabo Mbeki. To ita kuma gwamnatin kudanci kaga ta sama matsala da waɗannan mutanen sun rabe, kila sai cin galaba a kansu.
Manir Sani Firagirke kenan, wadan jarida da ya zaman Sudan. To a jamhuriyar Niger kuwa ana ci gaba da cece kuce tsakanin hukumomin custom din kasar da 'yan kasuwa, bayan da hukumomin suka damƙa ragamar wani bangaren hada-hadar shigowa da kayayyaki da kasashen waje a hannun wani kamfanin Faransa mai suna Bolloré. Daga mai ga Sule Mumuni Barma da ƙarin bayani.
Wannan shine karon farko da hukumar ta Duan ko custom ke kiran taron manema labarai domin mai da martani akan cece kucen da ya taso tsakanin gwamnatin Niger da ɗaya gefe kungiyoyin 'yan kasuwa da na dilalan awon kaya transiter, waɗanda a farkon makon jiya suka yi zanga-zangar nuna ƙin amincewa matakin sakarwa kamfanin Bolloré ta hanyar wani sashen sa da ya yi wa suna Niger Terminal ragamar tafiyar da harkokin ma'ajiyar kaya magazin Sudan, saboda abinda suka kira yunkurin tabarbarar da harkokin kasuwanci, abinda a bangaren custom ake dauka tamkar rudanin sawawa dawa. Kanal Saleh Abdu shine jami'in kula da harkokin doka a hukumar Duan DJD.
To mu dai wannan aiki in ya unga fara zai bar dama dukkan da su guba ita Duan da san yawan kayan nan. Chip in mota na dauki da ton 40 za mu san ton 40 ta dauko. Gada ba mai sani, kawai sai dai abin dan kasuwa ya gada mai hudi ko da su za aiki kuma su za auna. To ko ka san kinan ai da ake yin wannan ai da kuma su riba abin ko. To yau na ka ce za a sauke kaya a san gaskiya abin su wannan ai sai sun ji ba daɗi. To ka ji fice gumin ba wani bane.
Akwai wasu kudaden shiga da wannan mataki na ba Bolloré harkokin magazin Sudan zai samarwa gwamnatin kasar nan.
Tabbas in babu riba ayi riba ko ga ta dazu na kusanta maka. Nace za ta ba mu damar mu san yawan kayan da ke shigowa cikin Niger. To daga inda ka fara sanin kayan yawan su ke ciki kenan, ko dole kudin awo za mu samu sai da muke so.
To ko me 'yan kasuwa za su ce akan matsayin na hukumar Duan? Ga ta bakin Sha'aibu Cambiano, babban sakataren kungiyar 'yan kasuwar da ke shigo da kaya daga ƙetare.
Kasuwa duk abin da aka ashe musu zai komo bisa talakawa. Daka in ya komo bisa talakawa za a yi tsada rayuwa. Iko iko ne, amma kayan ba na iko ne ba. Lalle iko na kokari yana sare mu abubuwa da yawa. Me wallahi na samu wasu 'yan kasuwa da suka ke za su tai su roshe registry commerce din su ba su kasuwanci Niger su. Wasu suna kira suke kayan su kasu shiro Niger. Wasu kuma suke wadannan da annan in sun hita wallahi ba su komawa. To ka gani wa zai samu masala kasa.
Tun farkon bada sanarwar damkawa kamfanin Bolloré ikon tafiyar da harkokin magazin Sudan ake baza jita-jitar cewa matakin gwamnatin ta Niger na daga cikin alƙawalan da ta dauka a yarjejeniyar su da kamfanin na kasar Faransa a matsayin wata hanyar samar masa salarin jojewa akan miliyan 1,500 na kuɗaɗen sefa da ya kashe daga aljihunsa don ayyukan shimfiɗa layin dogo tsakanin Doso da Yamai. To ko me ke gaskiyar lamari?
Inyi ba san da wannan ba.
Abin da ake ta faɗi kenan cikin gari.
Yau kuma waɗi abu da ake faɗi daya. Dewa ana faɗin shi a cikin gari. Sai in ce kurun wannan abu duka ya ɗauke su in ce kawai gaskiya ne. Wannan cikin wannan rudani.
Yanzu dai jama'a sun zuba ido akan wannan takun saka da aka shiga tsakanin 'yan kasuwa da hukumar awon kaya a wani lokacin da mafi yawancin talakawan Niger ke korafi akan rashin kuɗi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Tarakan wannan takaddama kan yadda kasashe masu tasowa ke miƙa ragamar lura da wasu fannin sha'anin kasashensu ga wasu kamfanonin kasashen waje muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Ya kuke kallon lamarin? Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-6555. Tokar da dai amanta ana tare ne da sashen wasannin murya Amurka yanzu karfe 5 na yamma ne saura kwata a nan Washington da sauran jihohin gabashin Amurka. Kiran mu na farko ya fito ne daga jihar Nasarawa. Wani ne kallai?
Assalamu alaikum, sunana Shafa Le Katin Magaji Danya Musa a kuma jihar Nasarawa, Mahamud Lalo, barka da aiki.
Wa alaikum salam Malam Shafa Le, menene ra'ayinka?
Mahamud Lalo, gaskiya ya kamata shugabannin mu na kasashen mu na Afrika nan su rika jin kan talakawan da suka zabe su. Dan ya kamata gwamnatin Niger ta tsaya jiddi ce ta ma talakawa aiki waɗanda za su samu sauƙin rayuwa, ba a zo a tsawwala musu sun gama zabe.
Shafale, idan kana ji na muna magana ne kan yadda zaka ga akwai su aikace-aikace da zaka ga ana ba kamfanonin kasashen waje su yi maimakon a duba cikin gida akan samu na gida wanda za su iya yi. Misali kamar wannan labarin namu da muka sa na Niger din da aka ba wani kamfanin Faransa yana kula da shigo da kayayyaki maimakon a ba hukumar custom.
Ka gane kuma Lalo, su shugabannin mu ya kamata su nemi
kaman layin na Shafale yana da tangarda. Bari mu je Kaduna. Wane ne kan layi?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Kuna tare da Adamu Jeje daga kamfanin fasinjaji Kaduna, Najeriya.
To Adamu Jeje, muna jinka.
Ni a gaskiya dangane da abubuwan da shugabannin mu na Afirka suke dangane da wannan yunkuri da suke yi na ganin ana mallaka abubuwan kasa ga wasu kasashen waje, gaskiya ba kishin yankin Afirka suke ba, ko in ce ba kishin kasashen suke ba.
Adamu Jeje, baka gani kaman watakila su kamfanonin kasashen wajen sun fi tsayawa su samar da aiki mai inganci ne, ko ku dai wato yafi na waɗanda suke cikin gida?
To ni nake raka irin wannan abu, gaskiya wannan dalili ba na daukar hujjar da zai zamana a ce an dauki abu an ba wasu kasashen wajen su abun nan. Yana da kyau mu tsaya mu rika dogaro da kanmu gaba daya. Duk wasu abubuwa da za mu yi mu tabbatar ƴan ƙasar namu muka sa suka buɗe ido akan waɗannan abubuwa. Amma mutanen nan duk yadda zaka jawo su sun ga sun ci riba da kasanka kafin su maka abin da za su yi tambacin gwargwado kadan. Gaskiya shugabannin Afirka ku saki cikin kasa a zuciyanku, mu wajiyanku mu ji daɗi muku addu'a. Amma gaskiya ne
Adamu Jeje kenan da Kaduna. Har yanzu muna jihar ta Kaduna. Wane ne akan layi?
To sunana Ibrahim Alaran Mariga cikin Kaduna.
To Malam Ibrahim, menene ra'ayinka yau?
To ra'ayina shi ne, ni ma gaskiya irin ra'ayin Jeje ɗin ne, kamata ya mu san cewa yanzu fa ba lokacin mulkin mallaka ba ne da Turawa. A'a, lokaci ne da mu ma ya kamata a ce mun tsaya ma kanmu sa riga da kuma wando, bayan wasu ne za a zo su dinga cewa za su yi mana kaza, wanda a kance kuma cutarmu za su dinga yi. Fatanmu dai ga shugabanninmu na Afirka, tunda akwai kungiya su tsaya su tattauna irin wannan, duk irin arzikin da akwai a Najeriya za ka ga an samu irin wannan makamancin shi a wata ƙasashe daban. Kuma dukkanin abin da ake nema mu ne mu za mu tsaya mu kanmu, ya kamata a ɗauki wannan ragaman gaba ɗaya.
Ibrahim Alaranmu kenan riga cikin daga Kaduna. Bari mu je jihar Plateau. Wane ne kan layi?
Rabra Musa Haisha Ɗari ne daga bakin Ciyawa daga Plateau State.
To Rabra, muna maka maraba da zuwa wannan fili, menene ra'ayinka?
Ni ina ganin rashin kishin ƙasa ne. Domin da ana da kishin ƙasa ya kamata mu wuce wannan wurin. Na gode.
Kuma da lamun gode. Mai kira kenan Reverend daga jihar Plateau. Yau muna tattaunawa ne kan batu na yadda kasashe masu tasowa musamman ma Afirka ke miƙa ragamar gudanar da wasu ayyuka ga kasashen waje inda akan bar na gida. ga kira mun samu daga Yobe. Wane ne kan layi? Amma na Yobe sai ka kauce daga kusa da akwatin radioan ka dan tana kawo cikas a tattaunawa da zamu yi da kai.
Yawwa.
Yawwa to. Ka kashe kuka kauce daga kusa da radioan?
Kauce. Ibrahim Jatima ne yake magana daga Yobe.
Yawwa to Ibrahim muna jin ka.
Ina Yobe State. Duk da matsalan su da muke fuskanta. Mu muna fahimtar ne cewa akwai koma baya da shugabanni na jihohi suke kawo mana. Ta inda mu noma wannan muna yin shi, amma taki ta muna tsada, rayuwa ta muna tsada, gashi taki 12,000 ake nema.
Malam Ibrahim Shatima, muna magana ne kan batun yadda ake mika wasu ayyuka zuwa hannun kasashen waje ba na wato kamfanonin cikin gida ba. To ina kaman ma mun rasa shi Ibrahim Shatima na Yobe, kuma da haka ne muka kawo ƙarshen daukan wayoyinku dangane da wannan batu da muka tattauna. Mun gode kwarai da gaske. Yanzu kuma sai wasanni.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau ne da Jamhuriyar Nijar, inda yanzu haka ake shirye-shiryen wasannin kwallo na babban hutun 'yan makaranta a dukkan jihohin faɗin ƙasar. Yayin da a ƙarshen makon nan da muke ciki ne za a soma wasannin kwallon kwando na kofin shugaban ƙasa wanda ke ƙarewa a ranar 2 ga watan Agusta idan Allahu ya kai mu. Idan muka leƙa kuwa a ƙasashen waje, 'yan wasan ƙasa da shekaru 19 ne na ƙasar Faransa sun ka ɗauko kuma yayin su fansa bayan da suka karkare kasar Italiya a wasan ƙarshe na kofin ƙalubalanka na ƙasashen Turai da aka kammala a ranar Lahadi ta gabata kasar Jamus, inda suka kwada ma kasar Italiya ci 4 da nema bayan sun hidda kasar Portugal a wasan kusar na ƙarshe ci 3-1. Ita ko kungiyar ƙwallon ƙafa ta Juventus ta kasar Italiya, wanda ita ce ke rike da kofin zama zakara a wasannin kakar da suka gabata, ta sayo shahararren dan wasan kwallon kafa na kasar da ake ce ma Gonzalo Higuain daga kungiyar Napoli ta kasar Italiya akan kudi euro na gugar yido har euro miliyan 90. A tseren keke kuwa, Chris Froome dan kasar Ingila ne yayi ma abokan shi fintin kau, kuma ya lashe kasancewa zakara a wasannin tseren keke mafi tasiri a duniya na kasar Faransa a wannan shekara. Sai kuma dan kasar Faransa nan Romain Bardet, wanda ya taho na biyu a ƙarshen tseren da aka yi na wannan shekara. A wasannin tennis kuwa, a ƙarshen makon da ya gabata ne aka zo ƙarshen wasannin Open na Washington a ƙasar Amurka, inda ɗan ƙasar Faransa nan Gael Monfils ya lashe kofi gaban Ivo Karlovic da ci 5-7-6-4. Ita dai wannan nasar da Gael Monfils ya samu tana ɗaya daga cikin manyan nasarorin da ya samu a cikin wasanninsa na tennis na duniya, kuma halin yanzu ya ce zai juya ne zuwa wasannin kofin duniya na wasannin tennis, inda kasar ta Faransa ta kai ga wasannin kusa da na ƙarshe. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka, daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka, wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A ranar 26 ga watan Yuli, shekaru 26 da suka shuɗe, shugaba George H.W. Bush ya sanya hannu a kan dokar Amurkawa masu nakasa.
This historic act is the world's first comprehensive declaration of equality.
Wannan doka mai cike da tarihi ita ce doka mafi ƙarfi ta farko a duniya da ta ba masu fama da nakasa 'yanci. Na ɗauki alƙalamina, zan rataba hannu a kan dokar Amurkawa masu nakasa, tare da faɗin cewar daga yau mun rusa duk wata katanga da ke tauye masu nakasa, in ji shugaban na Amurka, inda wannan doka ta sha gaban sauran dokokin kula da masu fama da nakasa. Wannan dokar zakaran gwajin dafi ta hana nuna ƙyama ga masu nakasa a fannoni daban-daban kamar sashin ilimi, ɗaukar aiki da kuma gida. Wannan na nufi dokar za ta buƙaci shugabannin makarantu da masu ɗaukar ma'aikata su samar da yanayi mafi sauki ga waɗannan mutane da zai taimaka musu wurin karatu da kuma samun aikin yi daidai da kowa. Abubuwa da za su sauƙaƙa musu wurin karatu da ɗaukar aiki sun haɗa ne da tsarin rubutun makafi ga ɗalibai da ba su gani da samar da teburori waɗanda za su iya ɗagawa ko saukarwa ƙasa domin masu yin amfani da kekunan guragu. A cewar mai ba da shawara ta musamman akan ƴancin masu fama da na ƙasa da ƙasa a Amurka, Judy Heman, za a samar da abubuwa masu sauƙaƙa rayuwa na ƙasassu ne bisa la'akari da yanayi mai tattare da na ƙasar.
We know from data that the accommodations that most disabled individuals need is anywhere from nothing to very minimal.
Ta ci alƙaluman bayan nan, abubuwa da mafi yawan masu na ƙasa ke buƙata ba wani yawa gare su ba. A wasu lokuta ma, ba su buƙatar wani abu daban, kaɗan daga cikin nakasassu za su buƙaci abubuwa masu yawa don iya tafiyar da wani aiki. Amma abu mafi muhimmanci shi ne, masu ɗaukar mutane aiki su fara gano cewa nakasassu sun iya gudanar da ayyukansu sosai. Dokokin Amurkawa masu fama da nakasa sun magance matsaloli da nakasassu ke fuskanta wurin amfani da gine-gine da sufurin jama'a. Abubuwa da ake sakawa a cikin gine-gine da motoci ya sa nakasassu na iya amfani da abubuwan jama'a kamar kowa, a don haka suna iya shiga harkar jama'a cikin sauƙi. Human, wacce ita dan kanta mai amfani da keke ne sakamakon shan inna, ta kyautata zaton wannan doka za ta zama abin koyi a faɗin duniya.
I believe that governments have a responsibility for all of their citizens. And that the issue of disability in many countries is highly stigmatized. Because in some countries,
ina kyautata zaton gwamnatoci ne ke da alhakin kula da ƴan ƙasarsu, sa'annan wasu ƙasashe da ƙasarsu na huskantar bambanci. Saboda waɗannan ƙasashe, ana tunanin la'ana ce ke kawo nakasa ga mutum. Abu mai muhimmanci shi ne, gwamnatoci suna nuna shugabanci na ƙwarai, su yi aiki tare da nakasassu, kuma su fahimtar da iyalai, su rungumi alhakinsu, su tabbatar da ƙasashen nasu na samun ci gaba a wannan ƙoƙari na ba kowa haƙƙinsa, kuma ba a bar nakasassu a baya ba, ko ana ganin su a matsayin ba cikakkun ƴan ƙasa ba. Amurka za ta ci gaba da yin aiki don taimakawa ƴancin nakasassu a faɗin duniya. Don samun cikakken bayanai akan dokar nakasassu a Amurka, sai a shiga wannan adireshin yanar gizo. www.ada.gov. Sharhin muryar Amurka na yau kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To, Babu Yakubu bai nisa ba, gashi ya dawo da labarai a takaice.
Shugabannin kungiyoyin musulmi da ke Amurka sun yi kira ga al'umman musulmi na ƙasar kada su bari jirgi ya tafi ya bar su a shirin da ake yi na zaɓen sabon shugaban Amurka a wannan shekara. Jagabannin musulmi da suke da wakilci mai ƙarfi a wajen da ake gudanar da babban taron tsaye da 'yar takara na shugaban ƙasa ta jam'iyyar Democrat a birnin Philadelphia na jihar Pennsylvania sun ce ya kamata musulmi su fito kwansu da kwarkwatansu su jefa ƙuri'unsu a zaɓen da za a yi. Duk da cewa kashi ɗaya cikin ɗari ne kawai al'umman musulmi a tsakanin Amurkawa, jagabannin nasu na ganin cewa ƙuri'arsu tana da muhimmanci matuƙa wajen ba da ainihin nasara ga ɗan takara a kujerar shugaban ƙasa. Hukumomi a ƙasar Japan sun ce suna ci gaba da bincike yadda aka yi mutum da ake kira wato Sukui Yamamuri. Shi kaɗai ya shiga wani wurin kula da mutane masu fama da nakasar jiki da wuƙa, wanda ya kashe mutane 19 daga cikinsu ya kuma raunana wasu daga cikinsu.
To, masu haro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin da izinin Allah. In za madadin Babu Yakubu Makeri da ta na gabatar da shirin, sai Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin, da kuma injiniyan mu Ni Mahmud Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Assalamu alaikum.